Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 17:25:60. Masu raron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba Yakubu makeri muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa hukumar kula da kafafen yaɗa labarai ta Najeriya ta shirya wani taron bita game da sharuɗan aikin watsa labarai. Sai kuma maimaicin shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku. Daga nan kuma sai shirin jaridan ƙasar Kamaru da kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana bisa na'ura. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karatu Baba Yakubu Makeri. Watan da ta gabata, Patrick Ho, tsohon jami'in Hong Kong da ke kokarin wanke kansa daga tuhumar cin hanci da rashawa da ake masa a birnin New York, ya yi tsammanin zai sha a wani abin bazata a wannan babban batun cin hanci da ya shafi manyan jami'an gwamnati. Sai kwatsam ranar 14 ga watan Satumba, masu shigar da ƙara suka wanke tsohon ministan harkokin wajen Senegal Sheikh Gadio, wanda ake tuhumarsa da taimakawa Patrick Ho yana baiwa jami'an Afirka cin hanci da suke kalubalantar. Matakin da gwamnati ta ɗauka ya raunata tuhumar da suke yi wa Ho. Lauyoyin Ho sun nemi alƙaliyan kotun na tarayya a birnin New York ta saki wanda suke karewa, amma alƙaliya mai shari'a Loretta Preska ta ki yarda da bukatunsu, ta kuma yi fatali da batun belin Patrick Ho a karo na 5. Lauyoyin gwamnatin sun ce Gadio ya amince zai bada haɗin kai ga wannan shari'a, kana sun imanin bahasi da zai bayar akan Ho zai yi tasiri sosai a wannan shari'ar. Yayin da gwamnatin shugaba Xi Jinping ta kaddamar da yaki da cin hanci da rashawa, kana ta yi gangami akan wannan yakin. Masana sun ce ya zuwa yanzu hukumomin China basu gurfanar da wani kamfani ko wani ɗan kasuwa na ƙasar China ba akan wannan batun cin hanci da rashawa a wata ƙasa. Ho da yaƙi yadda da aikata ba daidai ba. Mahaukaciyar guguwar nan da aka yi wa lakabi wato suna Michael ta ƙara samun ƙarfi zuwa ma'aunin ƙarfin auna wato guguwa na 3 matsayi mafi tsanani, yayin da ta tasarwa zirin shakatawa da ake kira Panhandle da ke jihar Florida. Hasashen yanayi ya ce guguwar Michael za ta zo ne da iska mai tsanani da ke da ƙarfin tafiyar kilomita 195 a duk sa'a ɗaya, kuma za ta zo ne da iska a gabar tekun Gulf da safe yau Laraba. An ba da ka shaidin mahaukaciyar guguwar a yankin iyakar jihohin Alabama da Florida wanda ke gabashin ƙasar. Sai dai ana sa ran za a samu iska da kuma ruwa kamar da bakin ƙwarya a wasu wurare. Gwamnan jihar Florida Rick Scott ya bayyana guguwar Michael a matsayin mummunar guguwa, kuma ya yi kashedi cewa guguwar za ta iya yin barna a wasu wurare a cikin jihar. Ya gargaɗi mazauna jihar da su bi umarnin ma'aikatan ceto kuma su mai da hankali akan labarai da ake bayarwa akan wannan guguwar. Shi ma shugaban Amurka Donald Trump ya ce ma'aikatan ceto na tarayya suna zama a cikin shiri. 'Yan sandan Zimbabwe sun ce za su hana zanga-zangar da ake shirin gudanarwa a babban birnin ƙasar a kan sabon harajin aikewa da kuɗi. Mai magana da yawun 'yan sandan ya faɗa a jiya Talata cewa an fito da wata sabuwar doka a kan taron jama'a a birnin Harare saboda ɓarkewar cutar kwalara. Sai dai masu suka sun ce an kyale magoya bayan shugaban ƙasar Emmerson Mnangagwa, suna gudanar da tarukansu amma kuma ana hana 'yan adawa yin taro. Wasu ƙungiyoyin ƙwadago masu alaƙa da 'yan adawa ne suka shirya wannan zanga-zangar. Masu sharhi sun ce gwamnati dai tana ƙoƙari ne ta hana taruka da za su iya rikidewa su zama tashin hankali. Mutane 6 ne suka mutu a cikin wani hari da sojoji suka kaiwa masu zanga-zanga bayan an zaɓi shugaba Mnangagwa watanni 2 da suka shuɗe. Ana saurin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta bada sanarwar cewa za ta yi murabus daga mukaminta wanda zai fara aiki a ƙarshen wannan shekara. Haley tsohuwar gwamnan jihar Carolina ta Kudu wanda ke kudu maso gabashin Amurka ta wakilci Amurka a Majalisar Dinkin Duniya tun lokacin da shugaba Trump ya hau ƙarƙashin mulkin Amurka a shekarar 2017. Haley ta yi kokarin kare manufofin gwamnatin Trump akan Iran da kuma nuna goyon baya ga Isra'ila. Ita ce kuma ta shirya wa Trump zuwa Majalisar Dinkin Duniya sau biyu, ciki har da jagorantar zaman kwamitin sulhu wanda ya yi a karon farko. Haley ta sanar da ajiye aikinta a hukumance a jiya Talata a ofishin shugaban Amurka na Oval Office a fadar White House yayin da take tare da shugaban ƙasar. Ta ce babu wani takamammen dalili akan wannan murabus, sai dai tana ganin lokaci ne kawai yayi. Haley ta ce idan aka hada shekaru 6 da ta yi tana aikin gwamna, ta kwashe kimanin shekaru 8 tana aiki na bautarwa ƙasa, kuma ta ce lokaci ne yayi da ya kamata ta ba wasu kuma su ba da nasu gudunmuwar.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, yayin da zaben shekarar 2019 ke karatowa a Najeriya ya sa hukumar kula da kafafun yaɗa labaru NBC ta ja hankalin kafafun yaɗa labarai na jihar Kaduna game da kiyaye abubuwan da suke watsawa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Isa Lawal Ikra.
Hukumar kula da kafafun yaɗa labaru ta NBC da ta shirya taron wayar da kai na musamman na kwana guda ga kafafun yaɗa labarun da ke jihar Kaduna. Ta ce tasirin gidajen rediyo da talabijin ne yasa dole a jawo hankalin ma'aikata don su yi takatsantsan a lokacin siyasar da ke tafe. Alhaji Ibrahim Isa Wadashi ne babban daraktan da ke kula da hukumar kafafun yaɗa labaru ta NBC a shiyar Kaduna.
Zaben shekarar 2019.
Me fargaba ku?
Fargaba ba wani abin fargaba, inda haza yake da kamata. Muna so station su bi ka'idojin da ake son aiki. Su yi aiki bisa dokar aikin jarida da aka saka a duniya, kuma su bi dokar aikin jarida na Najeriya. Ba mu ce sai an ba kowa lokaci kamar da aka ba kowa ba, amma kada wani izo zai magana a ce ba zai yi magana ba. Wannan an kato haƙinsa.
Daga cikin wa'anda suka halarci wannan taro sun yi korafe-korafe na wasu abubuwa yadda kuke gudanar da aiki.
Ba wani korafi, tunda mun fahimci juna akan komai da komai. Tara kaɗan ne daga cikin aikin da za a yi idan an yi laifi, ba so muke ma tarar ba.
Kun jawo hankali akan labarin ƙarya da maganganun muzanci da sauransu. Wannan aiki NBC za ta yi a daidai wannan shekarar zaɓe da take zuwa.
Duk wanda ya samu wannan laifi na faɗar labarin ƙarya ko ya ci zarafin wani bisa sabawa doka, za a hukunta shi. Dama NBC ba sa kyale irin wannan abu.
To ko na tasiri wannan taro ke da shi ga ma'aikatan kafafun yaɗa labarun da ke shirye-shiryen siyasar da akanta ne aka shirya wannan taro?
Sunana Dahiru Ahmad, ina gabatar da shirin Turbar Demokradiya a Liberty Radio da TV. To a iya cewa alhamdulillah irin wannan taro ya zo a daidai gaba, musamman ganin yadda karatowar zaɓuka musamman na shekarar ta 2019 ce da karatuwa. A iya cewa mun fahimci abubuwa da dama musamman akan aikinmu na tsayawa a tsakiya ba tare da ka ɗauki wani ɓangare ba a cikin aikin ka baki ɗaya, domin ka baiwa mai sauraro ko mai kallo damar ya fahimci ainihin yadda abin yake faruwa baki ɗaya.
Sunana Yusuf Ibrahim Kudan daga kafar labarai Tare Power FM daga nan Kaduna, kuma ina gabatar da shirin Tsamagiya. To alhamdulillah, babu shakka yana da kyawu dama a dukkanin abin da mutum ke yi ya zama a kowanne zai ɗan rinka kwankwasan kanshi. To haƙiƙa wannan taro zai taimaka min sosai akan yadda za mu rinka gudanar da ayyukan, kuma na ƙara matuƙa.
To sunana Ahmad Muhammad Bakarfi daga FRCN Kaduna, gabatar da shirin Demokradiya da inda muka fi samun kalubale shine na jam'iyyun siyasa, misali 'yan siyasa wani zubin za ka ga cewa bukata su kawai ita ce a gaban su, wasu daga cikinsu ba sa kiyayewa da irin sharuɗa da aka sharɗanta na kowanne kokari ga cewa ya kiyaye saboda a yi siyasa cikin mutunci ba da gaba ba. A yau gaskiyar magana na ƙaru sosai saboda an faɗo su abubuwa da hankali na ma bai kai gare su ba.
Sunana Awal Abdullahi, ina gabatar da shirin Gafi Liga Doki da kuma Zare da Abawa a DITV tare da Alheri Radio. Gaskiya na ɗauki darasi da dama musamman akan batun da ya shafi shiri na siyasa, saboda idan aka duba irin kalubalen da ake fuskanta tsakanin masu gabatar da shirin da kuma 'yan siyasa, mafi yawanci dan siyasa a duk lokacin da zai kawo kudin sa wa yana son duk wani abin da zai fadi a ce kai ma ka bar shi ya je ga al'umma. Kuma akwai ka'idoji da ita wannan hukuma take dubawa wanda idan har ba a bi su ba za su iya tada tarzoman da abin zai iya haifar da abin da ba a so a wasu bangarori, kuma ƙara mana ilimi akan al'amura ko kuma kalamai da ya kamata su je ga masu sauraro da kalaman da bai kamata a ce sun je ga masu sauraro ba.
Dama dai lokaci zuwa lokaci hukumar da ke kula da kafafen yaɗa labarin kan shirye tarurruka ga ma'aikatan gidajen radio da talabijin da nufin ganin sun kiyaye dokokin da ke kunshe cikin ita wannan hukuma. Wanda rashin kiyaye dokokin ne wani lokaci kan kawo ruwa ya tsami tsakanin hukumar da ma'aikatan da a ƙarshe akan ci su tara. Isa Lolikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.
To madalla a gaida Isa Lolikara, kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka.
To wannan haka yake. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC, wanda za a gun muke cewa karfe 3 da kusan minti 13 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. A ci gaba da bin diddigin zargin da ake yi wa shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasar Najeriya, Malam Abba Kyari. A makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawar da muka yi da DSP Tijjani Bulama, dan sandan da ke kokarin taimakawa bako Ziri wajen ganin an dawo masa da maudan kudaden da ya ta zubawa asusun banki na wani mutum mai suna Sani Ado dake zama yaron Abba Kyari. Mun ci daga bakin DSP Bulama yadda tun farkon haduwarsa da Bako Waziri ya fara gudanar da bincike don gano gaskiyar abin da ke faruwa. Hali ya kai ga kiran shi Sani Adan ta wayar tarho ya kuma yi masa tambayoyi. A yau za mu ji abin da ya fara da DSP Bulama sanadiyar binciken da yake gudanarwa. Suna Nasir Fil Hashim Gumel.
So daga bayan nan shi Ado Sani ya sake kashe wayansa. Ina neman wayar nan kusan sati 2 ban samu wayan ba. Sai na ce to yanzu abin da za a yi bari kafin mu san dai mu samu tabbacin maganan a kai har maganan zuwa gaba, bari mu san mu dan yi wani dan guntun bincike. Shi ya sa na ce ma shi dan wannan ma ya ga lawyansa ya rike petition don shi lawyan ma ya zo mun da petition din. Sai na ce mishi a'a, ni ba zan kai shi office yaje ya tantance petition din ba, bari mu dan yi binciken da zamu yi kafin nan. Sai shi lawyer ya ce to bari ya rike, yana da kyau ma in yi hakan. Sai na dan yi guntun bincike hakan nan har na gano call data record din da sauransu. Sai shine na kirawo daga bayan kamar irin sati 3, sai lokacin da shi Mr. President da ya tafi England ba lafiya kafin ya dawo, sai shi abakarin na kira waya na kira waya na kira waya lokacin baya daga ina ga lokacin baya gari ne. Da shi Mr. President sai ya shigo Najeriya a ranar, sai na kira wayan, sai wayan ya shiga. No, ba waya ma ne ba, tura masa text message ne da farko. Sai nice masa ranka daidai ga wani magana ne ya taso na ji a bakin wani. Kuma magana nan ya shafi kuɗi ne. Ni zatauna kar da sunanka ne ake amfani da shi. Ake so a yi ma damfare wancan wanda ya kawo magana. Sai ce a ya ce ya rubuta text message cewa no ba, wato ba shi bane kenan, that I should go ahead and do my investigation. Abin da ya faɗa min kenan, akwai shi a cikin wayana wannan message din har yau, in ba don wayan yana hannun yan sanda ba. So sai ya na sake da na duba na zana gai bayan kwana uku, lalle wayan nan nashi ne. Sai na sake tura masa, na sake kira da ya daga, sai na ce mishi sa wannan magana fa don kamar fa yayi abin nan sosai, don gaskiya kar maganan ya dan abin nan ne, shi yasa nake kiranka. Mu san cewa lalle ba wayanka aka dauka aka amfani da shi ba, kuma ba wani bane yake abin nan din sa, ko kuwa ku ba ku taba communicating da shi ba. Sai yace babu, ba wani abu, kar in damu, haka mai ce mu.
O, kun yi magana da shi baki da baki
shi daga baya, bayan text message din muka yi magana da shi, sai yace mu ba wani abu, kar in damu. Sai nace to shikenan. Sai bayan kwana, ranar da muka yi magana da shi ba zan san ranar ba, bitin ina gani ko 12 ga watan March, Mari ake cewa ko?
Maris.
Yawwa, Maris 2016 kenan, last year. Sai on the 27 around 9 a.m. Sai na tura ma shi Ado Sanin. Shi Ado Sanin kawai na tura, wannan number Ado Sanin. Na tura masa text message cewa in bai ba don shi, nace ni nayi magana da shi Oga, ban san Oga ba, ban san shi Abakari ba, amma tun da shi Ado Sanin account din sa aka sa wannan kudin, shi na sani, yayi maza ya mai da kudin nan ma bako kudin sa, don an dame sa. In ba haka ba, nace daga nan zuwa Litilin, Juma'a, in ba bada kudin nan ba, ran Litilin nace zan yi tona musu asiri, ko call data record din su da sauransu, nace zan bayar ai publication. Nayi haka ne don interest din sa, an gani ko abin da gaskiya ne ko ba gaskiya bane. In 419 ne, nasa zai kashe wanshi, ba zai sake budewa ba, don muna hakan na dama. So sai ni da kaina an taba min irin wannan abin, aka ce min BBN na yayi wayewaye da sauransu, in kira wannan number da sauransu, na kira mutumin nan dan zazzage shi, ya kashe wayan, bai sake bude wayan ba, na riga na sani. To ni na azumin har yanzu wani hanya ne suka fito don cutan shi bakon, dan ne haka sai wayan kwata-kwata yake tafi, yake tafiya. Bayan kamar karfe 10 na sake goda wayan bai tafi ba, ashe shi ina ganda na tura masa text message ya kai wayan ma shi Abakarin ne, yanda na yake azumin kenan. Sai kamar 11 na safen kenan, kawai sai NDSS fiye da moto 10 suka shigo angonmu. In fact ba su san ma gidana ba, amma suna sun san dai a angon nake, da yake sirga sun, akwai wayan da ya kira ni, da ke kira ni na daga. To lokacin da suka kira ni na san sun yi tracking ne, sun san circumference din angon da nake. Sai suka shigo, suka dinga ta tambaya a cikin estate din, ina ne
angon ta ku?
Muna na loko goma ne. Yes. Sai suka
shin gidanka ne ko haya kake?
Haya ne ke. Suka shigo gaba daya, suka ta tambaya da kar da suka gano gidan, don sun faɗa min daga baya, bayan na fita kenan, suka ce ai mutanen nan sun kai awa daya cikin estate din nan, suna ta zagaye kafin nan suka gano gidanka, don gidana is at the extreme end na abun nan. Sai shine da suka zo gidana fiye da moto 10, kuma dukkan su da bindigogi, suna saka uniform irin na in SAS na baki hakan nan, irin uniform din su. So suka yi knocking kofan. So mata na da ta fito, ita ta dauka in office namu ne, don kusan the same outfit namu, kala ɗaya ne, baki hakan nan. Lokacin na counter terrorism investigation unit, so muna tare da SAS lokacin, don muna sa the same uniform hakan nan. Sai mata ta zo ta tsame ni, ta ce mun yan office na ku fa sun zo. Na ce me ya faru ne kuma yan office? Bari da yake an gani. Na fito na dan sa jallabi hakan nan ne, ba takalmi hakan nan, sai na fito. Ina fita na bude kofa, sai na fito wajen su. Sai suka ce mun ni na Tijani S Bulama sai nace eh aka ce to an turo su ne daga aji ne turo su su zo su tafi da ni akwai dan bincike da nake ne wani injin shedding more lights aka wannan binciken sai nace wani bincike ne sai suka ce in ka je can zaka fada kawai sai suka bundle din suka samu max suka rufe min fuska na matana tana kuka dana ya fito ya rike kafa na suka buge shi ya fadi yaro karamin shekara 1 da Jos ina gani wata tara ne yaro ya je fadi har sai dan samu dan bruises suka za su tafi da sai nace bari ma na to sa takalmi na ai kun san dai koma mene kun san dai ni baye ne sai suka ce eh sun sani ba DSP bane nace eh suka ce to ina ruwan mu da kai mu aikin mu muke ba takalmi nace ba zan sa takalmi suka ce wai hakan nan zamu tafi hakan nan ba takalmi suka dauko ni suka jefa ni a cikin mota sai suka yi zooming off in fact da za su shigo san da suka yi threatening masu guarding akan cewa su bude bariyan su bari na gate din kuma akwai tag din da ake karba sun ke su karbi tag din don saboda in suka zo kar a rufe bariyan su samu don za su fito a guje ne suka fito su sauran masu dan station a waje ne motar biyu din sauran da suka shigo cikin wajen gidana muna zuwa bayan sun samu wannan abun a cikin mota sai suke tambaya na wai me yasa nake so in fallace shi Abba Kyari me yasa ne da harkan su me ne da mini da harkan su wallahi daga nan ne na gane cewa ainihin Abba Kyari nake wannan abun amma duk yadda ba ko ya fada min wallahi ban yarda ba amma san da su ADS sai suka ce min me yasa kake so ka fallace sa kana so ka zama whistle blower ne kai police ne mai ruwanka da harkan su sai na gano cewa lalle
wato duk maganar da kai ma ta baya baka dauka da Abba Kyari kake
gaba daya ni ban dauka da Abba Kyari bane kawai da ya dauka ya bani number ne ban san ba da wa nake magana da shi ba wallahi
makon gobe za mu daura inda muka tsaya da kuma yardar Allah za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu yanzu a madadin Nasiru Adamele Kaya ni Sarfila Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya
kuma da lasiya biyo mu shirin safiyar ranar Litinin domin sauraron ci gaban wannan shirin yanzu kuma ga Awul Garba da sharhin jaridan kasar Kamaru.
Zan fara sharhin jaridan namu ne da jaridar Kamarun Info. Har ta rawaito mana cewar shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya da uwar gidansa sun kada ƙuri'unsu ne a mazaɓar su dake ƙauyen Bomeka kuma za a kammala bayar da sakamakon zaɓe ne cikin makonni biyu masu zuwa. Sai kuma jaridar Kamarun Tribune anda ita kuma cewa ta yi an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana a faɗin kasar baki ɗaya amma har yanzu ana ci gaba da hada hancin sakamakon zaɓe a faɗin kasar. Jaridar Emergence kuma ta gulmata mana cewar duk yan takarkarin kasar guda tara sun kada ƙuri'unsu ne a mazaban da ke ƙauyukansu. Sai jaridar Nouvelle Expression anda ita kuma ta hango mana cewar a jihar Arewa maso yammacin kasar Jamhuriyar Kamaru da kuma jihar Kudu maso yammacin bangaren da ake samun hare-hare na maharan yan ahware sun yi barazana na hana al'umman wannan bangaren kada ƙuri'unsu kuma sun ci ma nasara. Sai kuma jaridar Le Message anda ita kuma cewa ta yi a jihohin yan awarin kasar Jamhuriyar Kamaru guda biyu bayan an kammala zabe cikin dare ne jama'an tsaro suka yi wa birnin Baminda da na Buya diran Mikiya. Sai kuma jaridar Filkam ta kasar Jamhuriyar Kamaru cewa ta yi manyan limaman cocin Katolika da na addinin Musulunci na kasar Jamhuriyar Kamaru sun yi wani zama na musamman domin gudanarwa kasar addu'an zaman lafiya a loyayin da aka gama kammala gudanar da zabe a kasar. Sai kuma jaridan Economy ita kuma shaida mana ta yi cewar a shekarun 2018 din nan gwamnatin kasar ta fi barnar kuɗi fiye da sauran shekaru da suka gabata. Jaridar Quotidien kuma ta ce ministan cikin gidan kasar Jamhuriyar Kamaru Atangaji ya bayyana a fili cewar gwamnatin kasar ta haramtawa duk waɗansu al'umma yin wani gangami a faɗin kasar kafin hukumar zabe da kuma kotun koli na kasar su bayyana sakamakon zabe kuma duk wanda aka same shi da laifin riga malam masallaci wajen bayyana sakamakon zabe to zai dandana kudarsa. Zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar West Echo anda ta ce shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya a jihar ba zai samu ƙuri'unsu ba kasancewan duk yan asalin jihar sun jefa wa Maurice Kanto dan bangaren nasu. Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Toma da lagaida Muhammad Awul Garba yanzu kuma sai ka dan daga cikin wasu rayu da kuma sauraki kira kuna aje mana bisa na'ura.
Assalamu alaikum fashin Hausa Radio na Amerika. Sunana Dalam Joja Kadara jihar Niger Nigeria. Ina kira ga yan majalisar dattawa ta tarayya. A halin gaskiya yanda za su dawo bakin aiki ya kamata su nafi su yi ma talakawa aiki. Tsarin hidimomi da suke yi a majalisa ba shi ne zai yi ma talakawa aiki ba. Su ji tsoron Allah. Ina ma fita ana rigima a majalisa kuma yaushe ne za su ma jama'a aiki.
Sunana Lawala Bakar Bodinga daga Sokoto Najeriya tushen mai da kasari zuma to Allah biyo ya Hausa SMN da sako na ga ilahirin ƴan Najeriya musulmi da Kirista dangane da kalubalen da muka fuskanta da Sokoto zuwa Zamfara yanzu wani iftila'i na bala'i ya sauka jiya da daddare misalin karfe 7:30 inda bayan Allah masu cankasuwa daga Mahora zuwa Sokoto aka yaye andai mota biyar aka shiga daji da su aka yi kidnapping din su domin neman kuɗin fansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Assalamu alaikum biyoye Hausa, sunana Malam Hassan Darakta wanda aka fi sani da Malam Hassan mai hanyar so yan guru jihar Yobe. Wato a yau zan yi faɗi ra'ayina akan batun ƙarin sabon albashi da aka yi wa ma'aikata na Najeriya. Haƙiƙa abin ya dace kuma zai ƙara ɗaukaka jiharar Muhammadu Buhari game da ainihin zaɓen da za a yi na 2019.
Assalamu alaikum, mai magana Umar Hassan Tankurin Murya Amerika. Ina kiran ku daga nan Katsina asibitin ƙashi ta ɓata gara local government. Shin da Allah tambaya gare ni ga hukumar zaɓe ta ƙasa, akwai wani tanaji da aka yi ma kamar abin da ya faru Zamfara? Akwai wani tanaji a cikin tsarin mulkin Najeriya da aka yi in an samu wannan matsala ga yadda za a yi a wawari?
To ma Adalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin gaba ba ya dawo mana da labarai amma wannan karin a taƙaice.
Watan da ya gabata Patrick Ho wani tsohon jami'in Hong Kong da ke kokarin wanke kansa daga tuhumar cin hanci da rashawa da ake yi masa a birnin New York ya yi tsammanin ya sha wani abin da ba zata a wannan batu na cin hanci da ya shafi manyan jami'an gwamnati sai kwatsam ranar 14 ga watan Satumba. Masu shigar da ƙara suka wanke tsohon ministan harkokin wajen Senegal Sheikh Gadio wanda ake tuhumarsa da taimakawa Patrick Ho yana baiwa jami'an Afirka cin hanci da suke kalubalantar matakin da gwamnati ta dauka da raunata tuhumar da ake yi wa Ho. Lauyoyin sun nemi wata alƙaliyar kotun tarayya a New York din ta saki wanda suke karewa amma ta ki yadda da wannan bukata na tasu. Mahaukacin guguwar din da aka mata lakabi da suna Michael ta ƙara samun ƙarfi zuwa ma'aunin ƙarfin guguwa na uku wato matsayi mafi tsanani kenan yayin da ta tasarwa zirin shakatawa da ake kira Panhandle a jihar Florida. Hasashen yanayi ya ce guguwar Michael za ta zo ne da iska mai tsananin ƙarfi mai tafiyar kilomita 195 a sa'a ɗaya kuma za ta isa gabar tekun Gulf da safiyar yau Laraba. 'Yan sanda a Zimbabwe sun ce za su hana zanga-zangar da ake shirin gudanarwa a babban birnin kasar akan sabon harajin aikewa da kuɗi zuwa kasashen waje. Mai magana da yawun 'yan sandan ya faɗa a jiya Talata cewa an fito da wata sabuwar doka akan taron jama'a a birnin Harare saboda ɓarkewar cutar kwalara da aka samu a wurin.
To ma Adalla, kafin mu yi sallama muna miƙa saƙon taya murna ga injiniya Shu'aibu Gani madakin Zazzau Salaja, muna ɗaurin aurensa da malama Aisha Hassan wanda za a yi ranar Juma'a 12 ga wannan wata a Mina jihar Naija. To Allah ya sa a yi lafiya a kuma tashi lafiya. Ba su raro anan maka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar a manta za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shirinmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com ko kuma na shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makere ta gabatarwa sai kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Darrell Smith ni Sarfili Hashin kuma nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.